Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da FM Niya. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke kuma si. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi ake bukata a voahausa.com. Assalamu alaikum barkamu da hantsin yau Alhamis daga watan Yuli shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington gundumar Columbia tare da Sarfi Lahashin Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da shirin mu na hantsi. Bayan labarin duniya muna dauke da shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridan kasar Ghana wanda Ridwan Abbas zai kawo. Za kuma mu kawo muku ra'ayoyin da kuma saurare kuke kira kuna aika mana ta wayar tarho. Amma dai yanzu ga Sarfilu dauke da cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashin Gumel. Kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawan bakin haure suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su, kawai su faɗa musu kada su zo, amma ganta matsalolin baki ɗaya kenan. Trump ya daura alhakin matsalolin da ake samu akan abin da ya kira dokar shige da fice maras kyau ta 'yan Democrat. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyakar Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake wasu ma'aikata na yanzu da na da. Da nuna wariyar launin fata a wani shafin Facebook akan bakin haure da Hispaniyawa 'yan majalisu. Jiya Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun kidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba, bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aike da saƙon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar kidayar da ake yi duk shekaru 10. Da yammacin jiya Laraba ne wani taro ta waya alkali George Hazel na gunduma a jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da saƙon Twitter shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar. Kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun kidayar shekarar 2020. A farkon taron lauyoyin ma'aikatar shari'a na musamman Joshua Gardner ya faɗi cewa har yanzu suna ƙoƙarin samun hanyar da ta kamata su bi. Shugabannin kungiyoyin masu zanga-zanga a Sudan sun amince su za su tattauna da shugabannin sojoji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe. Kungiyar Alliance for Freedom and Change ta amince jiya Laraba lokacin da mai shiga tsakani daga ƙasar Habasha ya nemi hakan. Mai magana da yawun kungiyar Alliance, Madani Abbas Madani, ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum. Madani ya ce an ci mai yarjejeniya ne bisa sharaɗin lokacin da za a kwashe ana yin tattaunawar zamanto sa'o'i 72. Ƙasar Habasha da ƙungiyar tarayyar Afirka sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojoji suka fara masu zanga-zangar ranar 3 ga watan Yuni wanda ya kashe mutane da yawa da raunata wasu ɗaruruwa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shirya dawowa da tattaunawar cinikayya a hukumance tsakanin Amurka da China cikin 'yan kwanaki masu zuwa, wani babban jami'in fadar White House ya faɗa muryar Amurka. Cikin mako mai zuwa za a ci gaba da zaman tattaunawar, a cewar daraktan hukumar da ke kula da tattalin arzikin ƙasa Lori Kudlow. Da muryar Amurka ta tambaye shi ko tattaunawar za ta kasance gardagar, sai Kudlow ya ce eh, ya ƙara da cewa jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer da sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin ne za su jagoranci tattaunawar da mukarrabinsu. Za kuma mu kasance cikin tattaunawar, Kudla ya ƙara da cewa. Da aka yi masa tambayar cewa ko jami'an Amurka za su yi tattaki zuwa China ne ko 'yan China ne za su zo Amurka, Kudla ya ce ba shi da masaniya. Ƙara tsanani da tankiyar Amurka da Iran ke yi na iya sa Amurka ta ci gaba da hasashen da ya saba na sauran bangarori kan irin barazanar da Iran ke yi mata da ƙawayenta da ma yankin baki daya. Bayanan da ke zuwa daga manyan jami'an fadar White House da kuma headquarters tsaro ta Pentagon da ma'aikatar tsaron harkokin wajen Amurka na kwatanta Iran da ƙasa wacce ta tagayyara ta shiga halin kakanakai ko ta zaburo da ƙarfin gwiwa. Yanzu dai duk yadda ɗaya daga cikin waɗannan wato hasashe da aka yi tabbata zai yi matuƙar tasiri kan abin da zai faru gaba yayin da Iran ke barazana ƙara iza sinadarin uranium wanda hakan zai daɗa saba mai yarjejeniyar nukiya ta shekarar 2015 wadda kuma aka kira ga wutacciyar fahimta ta bai ɗaya JCPOA a taƙaice. Daga ƙarshe manyan jami'an sojin Amurka da sauran jami'ai za su halarci hidimar da shugaban ƙasa Donald Trump zai jagoranta mai laƙabin jinjina ma ƙasa wadda wani ɓangare ne na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka na yau ranar 4 ga watan Yuli. Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar jiya Laraba cewa muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Mike Esper da manyan jami'an sojin Amurka da shugabannin hafsoshin soji General Joseph Dunford sun karɓi goren gayyatar shugaban ƙasa kan bikin na yau Alhamis. Sauran manyan jami'an ma'aikatar tsaro ciki har da muƙaddashin ƙaramin sakataren sashen sojojin ƙasa da daraktan wato da sakataren sojojin ruwa da muƙaddashin sakataren sojojin sama da mataimakin komandan sashen kula da askarawan ruwa da kuma komandan dogarawan gabar ruwan Amurka duk za su hallara.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. Thank you. To, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:12 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa.
Jama'a assalamu alaikum, barkar ku da yau, barkar mu da sake haduwa da ku a shirin nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin nakasassu a kasashe masu tasowa. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amma kun jiya da Muhammadu Bello Babangayu ya kai kansa garin Ibadan da nufin ya kafa sana'ar da za ta bashi damar hucewa kai takeici sabanin yadda wasu na kasassu daga kasashe irin su Niger, Nigeria da makwabta ke zuwa kudancin Nigeria da sunan sana'ar bara. Bakon shirin yayi sana'o'i da dama kafin daga bisani ya koma hayar baburan ƴan acaba da baran da kwankaya. Sana'ar da a yanzu haka ke bashi damar taimakawa matasan da suka fito daga jihohin Arewa, inji shi. Ga dai ci gaban hirar su da wakilin muryar Amurka a Ibadan, Hassan Umar Tangwal.
Ganin ni a garin mu yara matasa sun taso marasa aikin yi. Sai ni ga cewa in ni bude wannan wuri har ni samu wuri, to ina dauki yara ƴan raga waɗanda marasa aikin yi a gida. Ina dauko su ina kawo su nan guda guda daga sannu har Allah ya sa, to sai Allah ya sa da sojoji da mutane ana dan zowa a dan bani mashin. Wani soja in yayi wata 6 da wata 3 an ka dauke sai ya ce to baban gayu an dauke ni batun mashin din ne ya za, in ce to ka bari in baka kudi ne ko a sai su a yi ko nawa yake so sai in baka kudi shikenan sai ta ya yanzu ban taba samu matsala da kowane kayaki ba.
Wadanne irin matsaloli ne kake fuskanta a game da wannan sana'a?
A gaskiya muna fuskantar matsaloli daga barayi dan ni kaina nan an sace mashin ya kai 6 da sabbi, sannan shi wanga Alhaji Musa dan Tambol din gada ne a Kabani mashin shi ma masuka ne in ya dauka takardu an sace sai 30. Kaji matsalolin da muka fuskanta a hannun barayi a tsakani da Allah, saboda suna gurgunta mu sosai dan zaka sai mashin 230,000 kai lamba 10,000 kaga 240,000 rana guda kuma a ce an raba ka da shi, wani kila ko balar din sati bai yi ba, wani ko sati na an taba sace mashin ko sati bai yi ba, wani ran da an kawo shi aka sace shi. To shi yasa nan na muka fuskantar barazana da barayi wallahi.
Ko jama'a na tsangwamar ka saboda wannan lalura ta kafa?
Wallahi babu, dan babu wanda ya ga dama, saboda ka san canda ma na faɗa ma sake wuri shi kasa a tsangwame ka. To a yanzu kuma babu wanda ya ga daman tsangwama ta, saboda a yasan a shirye nake da kowace ka zo zan baka ansa.
Yaya hulɗar ka take tsakaninka da abokanan zama da sauran jama'a?
To wallahi hulɗata da abokan zama lafiya lau nake, sannan mutanen gada annan duk wanda ka tambaya mai shaida kirki, sannan su ainihin masu gidan ga tun babansu muka ma abina da shi ya ce baban gayu kazan ka faka mashi din ka wurin ga, sannan kuma har yanzu diyan shi gaskiya ba su taba nuna min wani abu ba, kuma wallahi ban bada ko naira inda nika faka mashi din ga ko FBI ban ba su wallahi, iyaka alkawali uban suna son ka rike tsakanina da su.
Ko akwai wanda ka koyawa wannan sana'a ta mashin?
To akwai yare da dama wanda ni yayi su ma suna can Oroko, wanda na ga wurin ga mana kada sai in yayi sai sun kawo su ma yanzu suna da yara hannun su wanda suka riko gili ya yaro 60 nan da suke gaba da, sai nace to tunna ku ma yaran ku na zuwa zan yayi ku koma can ku ita ku kungiya. To kuma ko wace kungiya duk wanda ya taka ya hikarin sai su kawo min, in sun kawo min ni kuma in yaro ya nuna hikari na ina da yan sanda ina da sarakunan kuma zaune lafiya lau nake da su, duk wanda nace su min da yaro haka za su min daga nan ko hab babba mai girma ma da nasasa hashi ɗan kesi ya kama ne sai karina ina zuwa can wajen shi ce mallam in ka kuka na ga lamarin da gashi kuma mallam hina taimaka min hina tahiya da gaskiya duk wanda hali yayi duk abin da kaga male ya yanke a tsakani da Allah zai yanke shi ko kana tare da shi ko baka tare da shi in ka zo ka kama male na sasu kuka a tsakani da Allah zai yanke ma wannan kes kuma in Allah ya yarda ko wani abu na wanda ya yi ƙari na ni kai da shi mun ka kai can to malan zai yi kokari bakin na ya kokari a tsakani da Allah
kamar ku masu wannan aiki na babura ko kuma ku na kasassu nan ibadan a jihar Oyo kuna da kungiya
to gaskiya ni bai ban da kungiya wadda tunda duka san san ni babura nake yi to amma su suna da kungiya can ban sani ba amma ni gaskiya ban da kungiya sanan in ba ta yaran gaba ɗan ukada wanda ni a uban kungiyar su in abu ya faru duk ran alhami ana miti za ka gaskiya yaro ya taru ya yaro dari da hansu kuma duk abin da ya hikarin su ni da zuwa amma ni in ba ya taba gaskiya ban da wata kungiya ni na saboda ina in makaina duk abin da ya to da ni ina iyawa ko ina
ka taba samun wani agaji daga gwamnati ko kungiyoyi ko hannun wani mai hannu da shuni
gaskiya ban taba ba ban taba ba sai dai akallan komawa da ni gida ina siyasa hakan ga to a sanannan ina da wani mai gida wanda aka ce ma Musulu dan masanin raha to wannan shi Allah ya ta yana taimaka min sosai a lokacin siyasa kasan wanda addu'a ana yi da shi amma mu muna buƙatar ƙasa ta zauna lafiya lau saboda ba ni so ni a rayuwa ta dai ban so har ka tashi hankali sannan ban so a ce abu da ni an kai shi yasa ga a can kebi ma a can gida ba yin suna ba amma a can ma duk inda bunzan local government inda kace baban gayu wanda duk yasa abin ga ya san da ni
to idan gwamnati ko wata kungiya suka zo wurin ka suka ce ka zo su taimaka ma da wani abu za ka yarda
to kasancen na faɗa ma ni ba na ta da gwamnati in ta kire ni ko wata kungiya ta kire ni ga za a yi ta gaskiya ne zan iya yarda amma duk abin da na faɗa ma duk abin da ba na gaskiya ne ba ina bakin cikin a ce yau ƙaryar ka ta ƙare shi ya sani ta ka tsantsan da kaina Allah bai min wani dogon kwaɗayi ba ko in ta yi wajen wani in kare kaina ko in je na faɗa ma dai can baya to shi yasa gani na zauna na inda nake
da a ce ka tambayi gwamnati taimako ko kuma wasu kungiyoyi me za ka tambaye su
to ni taimako na duk da gwamnati da wasu kungiyoyi taimako na ni dai in dai ga matasa sun samu aiki ne a rayuwata a yanzu da gwamnati za ta yi min wani abin da za ni wanda ko kalihu ne aka bani aka ce aje a dawo an gane ana gani ne saboda ni ina bakin ciki in ga matasa suna zaune zaman banza babu aiki shi yasa ta haka ni bullo da matasan garin mu da kowa duk inda nika zuwa in samu mamashin ina zuwa in ban da shi ni dai in dai ga kana ci da kanka ba komo kace a baka wani abu ba
to kaman masu fama da lalura irin taka ko akwai wasu ko wani da ka taba jawowa shi ma ka nuna masa wannan hanya
to ka san hanyar gare nake ba wanda wanda kana kasa bane wanda ka iyawa ba wanda wanda bai da kafa ko bai da hannu kaga ba su iya wuce ba a ce aikin hannuna wanda a wuri zaune wuri guda wannan kaga ina ya jawo su a hankali in gwada musu su zo ga harka yi ga sana'a yi amma wannan sana'a ba wanda suke iya ta ba shi yasa ni ka sa matasa su je su yi a tanan ni kuma zan samu za su samu
to idan cikin su masu fama da irin wannan na kasa ta hannu ko ta kafa ya kasance suna da nasu jari kana iya jawo su ka nuna masu masu sa jarin su domin su samu wani abu a cikin wannan sana'a ta babura
a kwarai kwarai ai yadda ce duk wanda ya zo da yan kuɗi ne ya ce baban gayu kaka za ai ina cewa to in dai kana da kuɗi ka zo zan samu kuma direba na kwarai wanda za ku yawan tafiya kai da shi har a ƙarshe in suka karu har ai ta yado in Allah ya kawo ya kiyaye in suka karu sai a je a soma shi an ka soma shi kuma suka karu a sannu sai ya ga shi ma ya ci gaba
to masu sauraro nan za mu dasa aya a shirin da kasa ba kasawa ba na wannan mako sai a makon gobe za a ji wani sabon shirin inda Muhammadu Bello Baban Gayu zai zo da wasu muhimman shawarwarin da yake ganin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka shafi rayuwar mutanen da ke da bukata ta musamman a madadinsa da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambwal ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
ya halitta dai dai sai ta babal war da baya juyayi sai ba karma ya da kowa ba hauti ya ka saba ta sauka sawa ba mai da ka sa ta shi kai ilimi
To a gaida Sile Mumunu Barma yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Labari sabuwar jam'iyyar siyasa da nan tahi daga jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar kasar Ghana zan so ma sharhin jaridun na yau. Jaridar ta ce hukumar zabi ta tabbatar da cewar wata ungiyar siyasa sabuwa fal ta gabatar da bukatar ta hukumar ta duba domin ta zama cikakkiyar jam'iyyar siyasa. Wannan sabuwar jam'iyya mai suna Ghana Union Movement tana da taki Arise for Development, ta tashi don ci gaba. Tambari na ita wannan kungiya dai ta nuna damtsin wato namiji da kuma hannaye guda biyu na fuskantar duna da kuma taki wadda ke rubuce dalla dalla a kewayensa kuma tana da launin ja, ruwan kwai da kuma fari. Shugaban ita wannan jami'a ne Reverend Christian Kobna Andrews wadda aka fi sani da suna Osofo Chiri Abosom wadda shine wadda ya hassasa kuma shugaban General Overseer of the Live Assembly Worship Center anan Accra. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin tarwaito a yau matar shugaban kasa ta gabatar da bukatun kasar Ghana na dangin ababa masu gina jiki. Jaridar ta ce matar shugaban kasa Mrs. Rebecca Akufo-Addo ta yi kira da dau tsararren matakai da mai inganta matsayi na ababa masu gina jiki na kasar yadda za a inganta halin rayuwa da kuma tattalin arziki da take gagana wurin kaddamar da makarantar nan na abinci da nau'in ababa masu gina jiki na kasar Ghana. Anana Krajiya matar shugaban kasar ta bayyana cewar ko da yake shirye-shiryen gwamnati kamar na nomar abinci domin ayyuka, kiwon dabbobi domin abinci da kuma ayyuka da dai sauransu na ba mu kwarin gwiwa. Abinci dai ba shine alamun cewar an samu ababan gina jiki ba, muna bukatan abinci masu kyau kuma mu tabbatar ya isa ga duk ɗayan Ghana, babu wanda aka bar shi a baya a fuskar samu abinci masu gina jiki. In mun leka jaridar Daily Guide ko wannan labarin ne hukumar zabe tana kira ga jam'iyyun siyasa. Jaridar ta ce hukumar zabe da kasar Ghana ta yi kira ga jam'iyyun siyasa nan kasar da su guje wa yin amfani da ƙarfi wurin hana mutane yin rajista a takaitaccen shirin rajistar masu zabe. Game da abinda hukumar ta ce ne yawancin tashi-tashi an kulla da ke tattare da wannan atisayi na rajistan daga ajantoci, mambobi da magoya bayan jam'iyyun siyasa ne waɗanda ke in biye wa ƙa'idodi na rajistan. Wannan atisayi na takaitaccen rajistar masu zaɓe an soma shi daga ranar Litini 17 ga watan Yuni zuwa ranar Lahadi, kuma za a yi shi ne har 7 ga watan Yuli shekara 2019 da dalilin sallama da aka yi ga kuka da Umar Ayuba ya kai kotu. Ridwanul Lamuk Jara Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwanullah, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Alhaji Musa American Citizen of Nigeria. Ina horin ciki, ina murna kan sako magajin daura yadda jama'an tsaro don ka yi kokari. Allah ya ƙara ƙara da su ƙarfin gwiwa, Allah ka taimake su, Allah ka ƙara taimakonsu a kan wannan aiki da suke yi na Nigeria. Sadaqa ne sadaqa da rayukansu su je su gwamnati 'yan ta'addan Nigeria. Kuma ya yi daidai da an ka rushe wannan gida domin da wanda ya bada gida haya da wannan sun kai haya, muna hokan Allah ne kuma Allah ya ƙara tona asirin irinsu. Bayan haka ina da gwamnatin Najeriya shawara, idan ta dace a bita, in kuma ta dace za a duba wadda ta fi dacewa a bita. Wayar sadarwa tana daga cikin abin da ta kawo bala'i a ƙasarmu Najeriya da masifa. Kura tana da alheri, to sharinta ya yi yawa musamman layukan da ake yaki da su. Ana ce da layi naira 10 ko naira 20 ko naira 100 ko ma a bayar kyauta. To ya kamata su wanda ke son mallakar wayar sadarwa a sayo da layi 50,000 ko dubu dari domin idan an ka haka wani bai da kuɗin da zai sai shi ya sa a wayarsa don ya je shi gudanar da ta'addancinsa.
Assalamu alaikum sanin Hausa na murya Amurka mai magana dan kaka CEO mai gado da Katifa kogwar Kanawa karamar hukumar Gera jihar Kano a Najeriya. Sanin Hausa na murya Amurka ina so ku ga yan jam'iyyar mu ta APC to ga matsalolin bale na a gare su. Domin ku a baya an ce suka kola saraki da dogara su ka suka hana Buhari in rawar gaban hantsi ya iya mutane ayyukan da yi alƙawarin zai musu kamar ina ke tawa manyan ta radio da kuma a jaridu haka. To alhamdulillah wannan karan da yi to na mai na ne shugaban majalisar dattawa da tawakkilai dukkan su ɗan jam'iyyar APC ne kuma dukkan su an ce Muhammadu Buhari yana son su suna son sa sosai. To saboda haka kaga an baya mana bayan ru babu wani wacin magana da fatan za a cika alƙawarin.
Assalamu alaikum zan sha zan mai amurka magana kuma da su da zai unzuwa da kana kuma ga takardar sun je mare talaka ina jinjina ma mai jama gonan jihar Bauchi a sanata Bala Abdul Qadir Muhammad a game da kokarin da yake ga an samu sulhu tsakanin sarkin Kano da Nasaba Muhammad Sanusi na ji da kuma jama gonan Kano da Abdullahi Umar Ganduji. Kamar yadda ya magana tabbas Kano ana kallon ta a matsayin ita ce cibiyar arewacin Najeriya ta bangaren sarauta tattalin arziki da siyasa, amma abin bakin ciki a ce ana samun saɓani tsakanin waɗannan bai dace ba. Allah ya samu sauƙi wannan rikici. Na gode.
To yanzu lokaci yayi da Sarfilu zai shigo mana da labaru a takaice.
To a takaice zaula kwana guda bayan da aka fitar da wannan hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin haure suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka faro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa fara cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su, kawai a faɗa musu kada su zo an magance matsalolin baki ɗaya kenan.
To a gaishe ka masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an zuma da la'asar idan Allah ya kai mu inda za ku je abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin sarfi Lahashin Gumel da ya ce ni gabatar da shirin sai inci wanda ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na yau Mr. Darrell Smith ne daular Salim da ke cewa sai Allah ya sake haɗa mu.